الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يحرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا هل يزوجك أبن ديشا في تا واني أكانك معنى كيك في تا واني أكانك شيني إيثار ما ليشينا دم تاكيب دا أكو نفرق يزما كا في تا واني أكانك شكين أبن دا bazai raunata maka addini ba ko kuma bazai cutar da addinin ka ba wannan babu dai amma duk abin da ya zama in ka fifita wani akan ka zai kawo cikas a cikin al'amarin addinin ka to ba a yi gane ko ana abin da zai rage ma daraja addinin ka ba ka fifita wani akan wanda zai kawo misalai akan haka din da zaka yi akan ka ya zama bazai katse ma tafiyar da ka kake yi zuwa ga neman yarda Allah ba in ya zama zaka fifita wani akan ka da abin da ya zamanto zai iya hana maka samun yarda Allah to ba ai wala yufsidu alayka waqtan kuma abin da ba zai bata ma lokaci ba baka fifita wani akai ada abin da ya zama zai bata ma lokaci ba zaka fifita wani akan wannan abin ba yace abin nufi an tukaddimahum ala nafsika fi masalihihim shine ka fifita su akan ka cikin abin da ya shafi amfanin su maslahohin su yace kamar misali an tukimahum wa tajua kai ka ba su abinci ka hakura kai ka zauna da yunwa wannan kaga ba zai cutar da kai a addinin ka ba ba zai amfanar da kai gane ko mana ka ba wani abin da kai kake bukata na abinci ka bayar da shi ga wani ka fifita shi a kanka wannan ba zai rage ma wani abu a cikin addinin ka ba sai dai tsara ma daukaka wataksuwahum wa ta'ara mana ka tufatar da su koda kai zaka zauna ba ka da tufafi din haka nan watuskihim wa tazma ka shayar da su kai ka zauna cikin kishirwa yace bi haythu la yu'addi dhalika ila irtikabi itlafin la yajuzu fi din ya zama cewa yin hakan ba zai kai ka zuwa ga aikata wani abin da ya zama na haramci bane a addini amma zai kai mutun yanzu misali ya ba wani kamar dukiya shi ya zauna ba dukiyar kuma hakan ya sa shi je dau abun wani to kaga wannan bai yi ba shine abin nufi cewa kar ya zama fifita wanda zaka ma wani akan ka ya kai ga abin da zai jawo ma baraka cikin addinin ka wannan ba a su in ka san cewa idan ka bashi ba za ka iya hakuri ba ma'ana za ka je kuma ka dauko na wani to kaga wannan Allah ya hana ko mutum bai dauka abin da ba nasa ba amma in ka san cewa za ka iya tsare kanka sai ka ba wani to shikenan wannan babu laifi yace wa mithlu an tu'thirahum bi malika wa taq'udu kallam mutarra shine misali kamar mutum ya bada dukiyarsa ga mutane sai kuma ya zo ya zama hannu baka hannu ƙwarya ya zama yana roƙon mutane kuma yana leƙen abin da ke hannun mutane to kaga wannan bai yi ba in mutum ya san zai bayar to ya san zai bayar ne kuma bai cin karo da addininsa shine kamar yadda Abu Bakar radiyallahu anhu lokacin da yake bayar da dukiyarsa yake yanta bayi mahaifinsa ya ce masa ya kai dana domin bai gani an ce kana siyan bayi kana yanta su to ni da a shawara ta ban kika yanta bayi ba amma ka yanta bayin da za su ma amfani mata amma kana neman bayi masu rauni da ba za su iya komai ba yace ni na san abin da nake yi ba ina neman wani abu bane a wajensu. Ya Allah ya saukar da ayoyi a kansa shine wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Kaga wannan abin da yayi ya bayar din baya hangen wani abu a wajen wani, baya kuma nema wani abu a wajen wani, kuma bai ganin cewa yin hakan zai sa shi ya je ya ci karo da wani abu na addininsa. To da abin da ya zama zaka fifita waninka a kanka ya zama cewa ba zai ci karo da addininka ba, ya zama ba zai kai ka zuwa ga shiga cikin mawuyacin hali da ba za ka iya jure masa ba. Ya ce wa kadhalika itharuhum bi kulli ma yuharrimuhu ala al-mu'tir dinuhu. Haka nan fifita su da duk wani abu wanda zai zama addini ya haramta ma kai wannan abin ba a yi. Ya ce fa innahu safahun, domin wannan wauta ce, wa ajizun da gazawa, yuzammu al-mu'taru bihi inda Allahi wa inda nas, a wajen Allah ma ana zargin mai yin haka, haka nan a wajen mutane. Shine Allah madaukakin sarki yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika fatabsutha kullal basti wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika fatabsutha kullal basti fatakuda maluman mahsuran. Kar mutum ya je ya sake hannunsa duk dukiyarsa ya bayar kuma ya zo ya zauna ya zama abin zargi. Kai ka san ba za ka iya hakuri ba, ka je ka ba mutane kuma ka zo kana roƙon wasu, to kaga gara da a ce baka bayar din ba, ka zauna ka tsare kanka ya fi maka. Ya ce wa amma qawluhu wala yaqtau alayka tariqan, abinda ba zai katse ma hanyarka ba, ai la yaqtau alayka tariqa talabi wal masir ila Allah ta'ala, bayar wanda fifita wani ya zama bai hana ka biyayyar da kake da Allah ba. Ya ce misali an tu'sira jalisaka ala dhikrika, kana cikin karatun alƙur'aninka sai wani ya zo ya same ka ya bujiro ma da hira ta duniya, to kaga idan ka fifita wannan hirar zai katse ma abin da kake na ibada ka yi. To yace a irin nan ba a fifitawa. Haka in ya zo kuka gaisa, in wata bukata ce mai muhimmanci ta kawo sa, to amma ya zo ma da wata hira ce da za ta katse ma wannan abin da kake yi, to sai ka shagaltu ba za ka fifita shi akan wannan abin da kake yi ba, domin yanzu zai katse ma alakanka ne da Allah da kake yi. An gane ko? Ka shagaltu kila kana wata ibada sai wani ya zo maka ya zo ya katse ma abin da kake na ibada, to irin wannan sai ka yanke shi, ba za ka ce a wani ai in ban saurare shi ba zai ga kaman ban kyauta masa ba, in dai sauraren shi zai hana ka abin da kake na neman kusanci da Allah, to ka ajiye shi, ba za ka fifita shi ba. Wa tawajjuhuka wa jam'iyyatuka ala Allah fa takunu qad atartahu ala Allah, domin kai haka ka fifita shi akan abin da kake na biyayya ga Allah shi, ko ka fifita shi akan abin da kake na biyayya ga Allah shi. Wa atarta bi nasibika min Allah ma la yastahiqu al-ithar, kuma ka fifita rabanka na wajen Allah madaukakin sarki ka fifita shi wani akan abin da bai kai wannan raban ba. Yace fa yakunu mithluka kamithli musafiri, sai ka zamanto kamar mutum ne da yake matafiyi wanda yake tafiya akan hanya zai tafi wani gari, sai wani mutum ya tsare sa akan hanyar, sai yana ta bashi labari yana shagaltar da shi har sai da abokan tafiyan shi suka mishi nisa, to kaga wannan ya mishi asarar tafiya. Kaga ba wani matafiyi da zai tsaya sauraron irin wannan. Yace wa hadha hadu aktarul khalqi ma as-sadiqi as-sa'il ila Allah ta'ala, wannan shine halayya ta mutane da yawa, ma'ana da wanda yake mai gaskiya mai tafiya zuwa ga Allah. Sai ya ce ai shi mutumin bayi da kinki, in ka je ka same shi baya sauraro, da baya sauraro me yake yi? Idan yana wani abu ne na ayyukan shi na ibada na shagaltuwa ga Allah, ma'ana ya fifita wannan abun ne akan ya shagaltu da haka, ba za ka zo ka ce ai shi bayi da lokacinka ba, lakila yana da shagaltuwa da wani abu, akwai abin da ke shagaltar da shi. Kuma a rawaito ɗaya daga cikin magabata yana tafiya sai wani mutum ya tsaye da shi ya ce da Allah tsaya, ina so mu yi wani zance da kai. Sai ya ce masa sai dai in za ka iya tsayen min da rana ta daina tafiya, mana yana nuna mishi lokacinsa ya fi muhimmanci akan tsayuwan da zai zance. Ya ce in dai rana za ta tsaya ta jira, to zan tsaya na jira ka na saurare ka, amma rana na tafiya yace ban ga ta tsayuwa ba, domin kamar rayuwa ta ce take nadewa. Da haka in na tsaya na saurare ka wannan lokacin da zan saurare ka, kamar za a nan nade min rayuwa ta ne. Mana me na aikata a wannan lokaci? Yace fa itharuhum alayhi aynul ghabn wa ma hadha aktharu almu'thilina ala Allah ta'ala ghayruhu wa ma aqallu almu'thilina Allah ala ghayri. Mala yace to da yawa zaka samu mutane suna fifita wannan Allah akan Allah, ba sa fifita hakkin Allah akan wato wasu. Yace wa kadhalika haka nan ma al-itharu bima yufsidu ala almu'thili waqtahu kabihun aidan. Duk abin da zai jawo ka bata lokacinka shi ma wannan mummuna ne, bai da kyau. Yace mithlu an yu'athira waqtahu wa yufarriqu qalbahu fi talabi khalqi. Shine kamar misali ya bata lokacinsa kuma ya koma yana neman mutane. Aw yu'thiru bi amrin qad jama'a qalbahu wa hammuhu 'ala Allah. Ko kuma ya fifita da wani umarni wanda ya kamata a ce ya koma ga Allah, sai ya fifita kansa da wasu abubuwa. Fa yufarriqu qalbahu alayhi ba'da jam'iyyatihi, dan haka zai tarwatsa mishi lissafinsa. Kai ne ka ji ladan ya kira sallah, kana kokarin ka samu sahun farko, sai wani ya tare ka a hanya da gera, zaka saurare shi ne ko zaka kara zaka je ka samu abin da kake nema? To ba kowa bane zai ce malam ba ina da abin da yake gabana, ce ai ba damuwa, ko ban samu masallaci nan ba zan samu wani masallaci. To malam yace wannan abu ne wanda yake mara kyau. Wa kadhalika al-itharu bi ishtigalil qalbi wal fikri fi muhimmatihim wa masalihihim allati la tata'ayyanu alayka. Yace haka nan idan mutun ya fifita wasu ta yadda tunaninsa da komai nasa zai shagaltu da aikin wasu wanda bai zama wajibi a kansa ba, to wannan ma ba yi da kyau. Ya ce alal fikirin nafi wa shtigalin kalbi billah wa naba'ili zalika la tafa, abubuwa da yawa, ban zalika halin khalqi wal ghalibu alayhim, wannan shine halin mutane da yawa. Wani bai san abin da yake gabanka ba, shi dai damuwarsa ka tsaya ka yi hira da shi. قالوا كل سبب يعود عليك في صلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تنذر به احدا. وانا قاعده ce mala ya ba mu yace duk wani dalili, duk wani sanadi wanda zai sanya ma'ana kyautatuwar zuciyarka da lokacinka da halinka tare da Allah, to kada ka yadda ka fifita wani akan wannan abu. Ana da abin da zai kusantar da kai da Allah, kada ka yadda ka fifita wani akan wannan abu, ya zama wannan abin shi ne a gabanka. In gane ko? Kamar misali yanzu mutumin da ya je ɗakin Allah yana tsawashi, sai wani ɗan garinsu ya hango shi, sai ya zo ya tunkare shi, wani kai ma ka zo ne, kaga yana so ya katse ma ibadarka kenan, ko me ya kamata ka yi? Sai ka ce ni ma ai na zo, mana sai ku koma hirar duniya har sai ka gama tsawafin naka, baka san me kake yi ba. Wannan misali ne da za a fi saukin ganewa, ko? Kana cikin kewaye ɗakin Allah, sai wani ya hango ka da ya san ka, yana zuwa sai ya rungume ka, sai aka fara hira kuma. Kaga da kana cikin ambaton Allah ne, kana ibada, da ya zo sai ya katse ma wannan, to mallam yace duk wani sanadi da zai kusantar da kai ga Allah, kada ka fifita shi ga wani. In gane ya, kada ka fifita wani a kansa, ya zama shi ne yake da fifiko. In gane ko? Ya zama shi yake da fifiko. Yace fa in atarta bihi fa innama tu'thiru ash-shaytana 'ala Allah wa anta la ta'lam. Domin ko lalle in har ka fifita wannan halin da kake ciki, ka fifita wani akan ka, to kaman kana fifita shaytan ne akan haƙin Allah alhalin baka sani ba. Wa ta'ammal ahwal aktsar al-khalqi fi itharihim 'ala Allah, man yadhurruhum itharuhum lahu wa la yanfa'uhum wa ayyu jahalatin wa safahin fawqa hadha. Yace mutane da yawa suna fifita irin wannan akan haƙin Allah, akan abin da ya zama zai kusantar da su ga Allah, kuma abin da ba zai amfane su ba. Yace wannan wani irin jahilci ne da wauta, zai kawo misalai da yawa. Yanzu kamar misali ka zo za ka shiga sahun gaba, ya halatta ka ga wani wanda kake ganin ya fi ka, ka ce shiga sahun gaba a masallaci? Ai kowa yana sallah da shi ma yana so ya zo da wuri. Da haka ba a fifita mutum a sahun gaba, ko mutum da mahaifinsa ne ba a fifita shi a sahun gaba, tunda yanda yake son sahun gaban nan haka kake so, yanda yake so mala'iku su maka addu'a haka kake so. An gane ko? yanda yake so ya samu daukakan daraja a aljanna kai ma haka kake so. To shi yasa wasu malamai suke cewa shin ya halatta ka fifita wani akan neman kusanci da Allah ko bai halatta ba, dukkan ku kun zo masallaci sai ya zama gaba ɗaya ce ko sarari ɗaya ne aka samu da mutum ɗaya zai shiga sabon gaba, ai za ka dewa wani sai ya koma baya nauke sura na gaba, to ba a fifita mutum a wannan yanayi, an gane ko? Ba a fifita mutum ya ce ai bari na fifita shi a kaina. Shi yasa yace wa min hadha takallama al-fuqaha'u fil ithar fil qurab bil qurab. Shi yasa malamai anan suke magana malaman fiqihu shin cikin neman kusanci da Allah ya kamata ka fifita wani akan ka ko bai kamata ba. Wa qalu suka ce innahu makruh, wannan abin kyama ne a wajen malamai, ba a fifita wani inda neman kusanci da Allah ne au haram, wasu ma suka ce haramun ne ba. Ka zo za ka shiga sahun gaba ka ce a wane shiga a wannan ba fifita mai kyau ba ne, kaman yu'athiru bi safil awwal, yasa ya kawo wanda yake fifita sahun gaba ya fifita wani shi kuma ya koma baya, domin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha, mafificin sahun maza shine sahun gaba, mafi lalacewan shi da asara shine sahun can baya. To kai ka tura wani gaba ka koma inda mara kyau yake, haka shi yasa kake ganin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake suna rike gene a wajen shiga sahu, har wasu daga cikin magabata kamar ranar juma'a tun kafin lokacin da rana take dagawa zai nemi wani yaron shi da ya zama juma'a bata zama wajibi a kansa ba, sai ya tura shi ya zauna a sahun gaba, in ya zo juma'a ya tashe shi ya zauna saboda kwaɗayin a samu wannan. To kaga wannan ba zai yadda wani ya zo ya ce to kai ka shige gaba ba, a ba a so a fifita haka. Au yu'thiruhu biqurbihi min al-imami yawm al-jumu'ah, ka gani yace kai ka je kusa da liman ni bari na koma daga baya. Au yu'thiruhu ghayrahu bil adhan wal iqama, ko a zo kiran sallah kaga wani yace a kiran sallah ai sai suwa ne, ko shi yasa abin zai baka sha'awa lokacin sai kaga ana rige-rige wajen kiran sallah musamman in babu ladani ratibi, in akwai ladani ratibi haƙƙin sani ba a jayayya da shi, kuma shi yasa wani daga cikin ladanai kaman barake nan barake nan a shekarar musulunci ya kai wata uku baya, sabon ladani ne aka sa shi ladanci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da yazo zai fara kira sallah kuka ya fashe da shi ya faɗi ya yi sujjada kawai yana farin ciki da abin da ya samu, to haka yanzu wannan waye sai zo ya ce ba shi dama ya wannan ladanci, kaga ba zai ba wani ba yi ba zai ba wani ba, me yasa? Saboda alkhairin da yake cikin ladanci da yawa mutane ba su sani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'addinina aqwal an-nasi a'naqan yawm al-qiyama, cewa masu kiran sallah su suka fi kowa tsayin wuya ranar tashin al-qiyama. Wasu malamai sun dauke shi akan yanda ya zo haka cewa ran da kowa wuyan shi yayi ƙasa to su ne ake ganin ake hangen su, yana nuna daukaka. Ba suka ce kuma a'a Allah ne zai fifita su ya fito da su, kowa ya dinga ganin su, an gane ko? Kowa ya dinga ganin su, cewa Allah zai fifita su kowa ya dinga ganin su, to wannan abin da ake nufi kenan. To amma yanzu zaka ga a cikin al'adar ƙasar Hausa ko a cikin mutanen mu sai a dinga cewa ai wato in mutum yana kiran sallah to talauci ne zai kama shi, haka ake faɗa ko ba faɗan haka? Sai duk wanda ya shiga kiran sallah to ba zai raba abin nan da talauci ba, talauci ya aure shi la ya shi kiran sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kira sallah babu wani halitta da zai ci shi, ko mutum ne ko aljani ne ko dutse ne ko wani halitta ne na Allah face ya mishi shaida ranar tashin alƙiyama. Akwai arzikin da ya wuce wannan? Akwai dukiyar da za ta samu ma da mutum wannan? In dai abin da ya ji kiran sallan ka iya ni san kiran sallan ka iya ka abin da zai ma shaida a gaban Allah, don haka za ka ga lallai za a yi ta jayayya, ma'ana ba a fifita wani akan kiran sallah, don haka ka ga ba a fifita kiran sallah, haka nan iqama. Au yu'thiruhu bi ilmin yuharrimuhu nafsuhu wa yarfa'uhu alayhi, ko kuma ya fifita wani akan ilimin da shi ya hana kansa shi ya ba wani ya fifita wani akan sa, fa yafuzu bihi dunahu, shi sai ya wuce masa, وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لأمر ابن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرتها يسا أنا سكاكا وتمسألة بفا ما أنا متن يسامو مقبتكا دمن ذا الله صلى الله عليه وسلم أقول أبن دي بوانا توجيجي نمبايا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا رسول يا كوما قال الله عند أكا فنش أي بقى وانده زي سواء شيك أبا ننشي بايا فسدنا عندي ko sai zama wanda aka fara binne shi aka sa shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar radiyallahu anhu da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga nashi sai zama akwai wannan sanari da ya rage a daki da ban dakin na Aisha radiyallahu anha da aka ita take da iko a daki duk da cewa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita take da iko a daki domin ta dan sa wani dan shamaki tsakaninta da kabarin duk wanda zai zo yayi ziyara sai ya wuce ta inda take sannan ya ci to ita da aka tambaye ta tace ta ajiye makanta wannan wajen ne yanda koda ta rasu abin da ta kusa da mahaibinta kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Umar radiyallahu anhu lokacin da ya rashi lafiya zai rasu bayan an soke shi da wuka mai guba a ranar da zai rasu yake cewa to ku je ku gaya ma Aisha radiyallahu anha ina so ta min alfarma wannan wajen da ta tsare makanta za ta yadda ta bani ko ba za ta yadda ba sai in ta bani ta yadda ina mata godiya kan haka in kuma ba ta yadda ba a je abin ne inda ake binne sauran mutum haka abin da ya faɗa kenan yace aka ce ya amiral mu'minin yace ni yau ga amiral mu'minin bane domin yau lahira zan kwana ke shi yau ga amiral mu'minin bane yace ana al-yawma lastu bi amiran lil mu'minin kuma haka a ranan ya rasu to shine ai ka danta yace yaje ya tambaye ta da yaje ya tambaye ta tace wallahi ko da yake tace wallahi ko da yake na ajiye wannan waje domin kaina ne amma Umar ba zai iya tambayan abu na hana shi ba to anan ai ta fifita wani akan ta da abin da yake neman kusanci to ya za a bada amsa akan wannan shine yace amsar da suka bayar suka ce bi annal mayyita yanqadhu amaluhu bi mautihi wa bi qurbihi saboda idan mutum ya riga ya mutu aikin sa da neman kusanci shi ya kare sai sa ta fifita shi sai ta ce to yaje abin ne shi ita kuma aka binne ta inda da yace abin ne shi shine a baqi'a haka shi sai aka binne shi tare da abokansa kuma aminansa wala yatasawwaru fi haqqihi al-ithara bil qurbi ba'da al-maut haka bayan mutuwa ba za a kawo cewa zai iya fifi da wani ko wani abu ba id la taqarruba fi haqqi al-mayyit domin wanda ya riga ya mutu ba wani abu na kusanci kuma wa inna ma hadha itharun bi mattanin sharifin fadilin liman huwa aula bihi minha mala yace ai wannan ta fifita shi ne da wani matsuguni mai daukaka mai falala ga wanda ya fita cancanta da shi in ji malam yace Umar ya fi Aisha cancanta da wannan duk da takin ta saboda me saboda a daraja lalle ita ummul mu'minin ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana kirga mutane a cikin musulunci in ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar sewa sai Umar haka take so da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ni da Abubakar da Umar mun je kaza da ni da Abubakar da Umar mun kwanta waje kaza mun shiga waje kaza mun yi kaza shi yasa shi kuma Umar yayi kwadayin Allah ya hada su ko bayan mutuwa kuma Allah ya cika masa wannan burin nasa da haka sai ya zama suna tare a rayi da suka koma ga Allah ma Allah ya hada su waje daya ya zama sun samu wannan falala din madalika fadlullahi yutihi man yasha ana falala ce da Allah yake ba wanda ya zo a cikin bayinsa ala yace fal itharu bihi qurbatun ila Allah azza wa jalla lil mu'til dan haka da tafifi ta kanta Umar akan kanta da wannan wajen shi kanshi wannan neman kusanci ne tai ga Allah neman kusanci tai ga Allah da tafifi ta shi din wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani mala yace wala yustafa'u illa bi thalathati ashiya ba za ka iya yin itari ba ma'ana ka fifita wani a kan kanka ba sai abubuwa guda uku sun taru a kanka idan mutum yana so ya koyi fifita wasu ko kuma ya zama mai fifita wasu hakan baya yiwuwa sai mutum yana da zufofi guda uku. Na farko bi ta'dimil huquq, ma'ana girmama haƙƙin wasu. Haƙƙin wani to zaka yi fifita shi akan ka. Mutum ne dan uwanka, shekarun ku daya, kuma halittar ku daya, to amma sai Allah ya baka wani abu da bai bashi ba, to kaga in kana ganin haƙƙinsa da girmansa zaka iya fifita shi akan kanka. To zaka iya bashi abin da yake kila naka ne kace kai ka bar masa. Dan haka sai mutum ya zama mai girmama haƙƙi, ta'zimul huquq wa maktu shuhi. Haka nan mutum sai ya zama mai kyamar mako da ruwa. Amma duk wanda bai kyamar mako da ruwa ba zai iya fifita wani akan sa ba, dan duk sanda zai ba zai ce fa ina bashi ni ba ni kuma ba, ko zai ce to ina bashi ni kuma ba. Amma duk wanda ya cire wannan a zuciyarsa, sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Duk wanda Allah ya sa ya fi karfin makon zuciyarsa, to wannan ya samu tsira da rahauta. Ya zama zaka cire abu a zuciyarka baka ji komai ba, to ai ba kowa bane zai iya wannan. To siffa ta biyu kenan, yace wa ragbatu fi makarimil akhlaq, da kuma kwatayin kyawawan dabi'u. Mutum ya zama mai kwatayi ne na kyawawan dabi'u, kullum yana so ya dinga siffantuwa da kyawawan dabi'u. To in ya samu waɗannan siffofin guda uku, to zai zama mai fifita wani a kansa. Malam yace zakara ma yu'inu ala isa ala al-ithari fa yab'athu alayhi, yace malam ya ambaci abubuwa guda uku da suke taimaka ma mutum ya zama yana fifita wani a kansa. Yace abubuwa uku ne. Na farko ta'zimul huquq, yace fa in azumatil huquq indahu qama bi wajibiha, domin kaga haƙƙin wani haƙƙi ne mai girma, ya kamata ka tsara wannan haƙƙin, to lallai zaka tashi ka bashi haƙƙin. Wa ra'aha haqqa ri'ayatiha, kuma zaka kula da shi haƙiƙanin kulawa. Wa ta'zama ida'atiha, kuma zaka dinga ganin rashin bada wannan haƙƙin abu ne wanda yake babba mara kyau. Wa alima, kuma ya san cewa annahu in lam yablug darajatal ithar lam yu'addi haka ma yanbaghi, cewa matukar bai fifita wani a kansa ba, to bai gode ma wannan ni'ima ta Allah ba. Fa yaj'alu itharuhu ihtiyatan li ada'iha, zaka dole sai mutum ya zama mai ganin haƙƙin wani, to wannan shine zai sa ka fifita shi. Shi yasa muminai na kwarai, musamman sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan iyayensu. Saboda me? Saboda haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi na kowa. Ko mutum yana da haƙƙi na iyayensa a wuyansa, to haƙƙin annabi ya fi na iyayensa. An gane ko? Shi yasa suna iya rabuwa da iyayensu domin me? Su sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ji daɗinsa, domin su samu wannan haƙƙi na fifitawa. Shine ƴar Abu Sufyan, Ummu Habiba radiyallahu anha, matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ƴar Abu Sufyan kafin ya musulunta, ya zo Madina, ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana kafiri, ya zo gidan ƴash, ba ta hana shi shiga gidan ba, ya shiga. Amma da ya shigo ɗakinta, sai ya kalli wata shimfiɗa mai kyau haka, sai zai zauna a kai. Yana shiga sai ta janye shimfiɗa, ya ce ƙyamar har ta kai haka ne, ta ce wallahi ni ban ƙyamace ka ba, na yadda kai mahaifina ne, amma kuma bai halatta ni ina ganin bai kyautu ka zauna a kan wannan shimfiɗar ba, don ta annabin Allah ne, kuma ya fi kowa tsarki. Da haka ta fifita yanzu annabin Allah a kan wa? A kan mahaifinta, kuma ba ta yi laifi ba. Saboda me? Haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya fi haƙƙin wannan mahaifin nata. Kuma ko da a ce na musulunci, haƙƙin annabi Allah ya fi haƙƙin ki ko ba? Dan babu wani haƙƙi da ya kai na Allah sai na annabin Allah, sai kuma haƙƙin iyaye. Wannan haƙoƙin ajera suke haka. Shi yasa inda iyaye za su umarce ka ka saba ma Allah, to za ka duba girman haƙƙin Allah ne da ya fi nasu, sai ka ce to sai haƙuri fa ba za ka saba ma Allah. Saboda a nan yanzu haƙƙin da ya fi girma shi ne haƙƙin wa? Haƙƙin Allah ya fi nasu. Da haka komi girmansu da matsayinsu suka ce ka saba ma Allah, zai ka ce to akwai haƙƙin wanda ya fi girma. Da haka ni na fifita haƙƙin shi a kan naku. Abinda ya faru da ɗaya daga cikin sahabbai kenan shi ne Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, har yake cewa shi yana ganin wannan ayar ma a kan shi ta sauka. Wa in ja'a hadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, haka Sa'ad ya ce Ibn Abi Waqqas yana tare da mahaifiyarsa ya musulunta tace yanzu kai ma ka shiga wannan sabon addini yace na musulunta tace to wallahi ta haramta ma kanta cin abinci dan haka matukar bai bar wannan addinin ba to ita kuma ta bar cin abinci ta bar tsefe kanta ta bar komai har sai ya bar wannan addini sai dai in ta mutu ya tsaya ya ce mata na san ke mahaifiyata ce kina da haƙƙi a kaina amma ina tabbatar miki in kina da rai guda dubu dukkansu za su fita su mutu ina gani ya ce to wallahi ba zan bar addinin nan ba har rayukan nan naki su ƙare kaga akwai haƙƙin iyaye haƙƙi ne mata biyayya amma a cikin sabon Allah ba ya ce a'a haƙƙin Allah ya ce ka haka in kana ganin girman wanda za ka fifita shi ɗin wannan yana sa ka fifita shi a kan wato waninsa in gane ko shi ya sa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ba da misali hatta rayuwarsu ma suna fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan rayuwarsu kansu kuma sun samu ɗaukakan daraja da wannan ma'ana suna fifita rayuwarsu ma rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan rayuwarsu daga duk abin da zai samu annabin Allah su sun gwammace ya same su akan ya same shi saboda ni saboda girman haƙƙinsa girman haƙƙinsa yake sa suke fifita shi akan wani suke fifita shi akan ƴaƴansu akan dukiyoyinsu akan iyayensu akan rayuwar rayukansu akan komai ma yasa duk wani abu ba sa so ya taba shi ba sa son wani abu da zai same shi to haka ya kamata mutum ya zama to domin ma a yanzu tunda mun zo ƙarshen zamani damar da Allah ya ba mu shine duk wanda zai taba haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu bayar da komai namu akan wannan haƙƙi domin shine abin da za a yi kai ka kare ma'ana girman annabin Allah kaji wani zai taba annabin Allah ka tashi ka kare ko da a ce menene zai same ka kuwa domin haƙƙin shi mai girma ne akan mu ko Allah madaukakin zargi ya ce li tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila to sai malam ya ce haka nan abu na biyu maktu ash-shuhi shine mutum ya kyamaci makodarowa duk wanda ya kyamaci makodarowa ya cire sa a zuciyarsa to zai zama mai fifita wani ne فانه يرى انه لا خلاص له من هذا المقت البغير الا الايثار ومن باب ان ذي ربا شي ده مقدروه ان با فيفي تا وني با ان دي هكا نا ده زوجيرك فيفي تا وني تو كا شيره مقدروه ا زوجيرك اما ان دي با كا ده وننن تو wannan abun ba su sake ka ba na uku yace arghabatu fi makarim al-akhlaq kwadaituwa da kyawawan dabi'u wa bi hasabi ragbatihi fiha yakunu itharu gurgudan kyawawan dabi'unsa gurgudan yanda zai zama yana mai fifita mutane a kan shi li anna al-ithara afdaru darajati makarim al-akhlaq kuma da yace wannan mataki na farko kenan wanda ya kawo na wato asalin da yace wa huwa ala salati darajat shine ka fifita mutane akan ka cikin abin da ba zai bata ma addinin ka ba kuma ba zai katse ma tafiyar ka zuwa ga Allah ba kuma ba zai bata ma lokacin ka ba mataki na biyu yace itharu ridallahi ala rida ghairihi duk yake an dan taba shi a baya yace fifita yarda Allah akan yarda wani diyan da wani zai yarda da kai to ka fifita yarda Allah akan yarda wani an gane ko wa in azumat fihi albihad koda a ce jarabawa da fitintunu sun kai inda suka kai ka hakura ka sami yarda Allah wa saqulat fihi almu'an kuma tawainiya tai nauyi akan haka wa ba'ufa anhu al-qawl wal-badan kuma jiki ma'ana da jininka suka yi rauni akan haka cewa ka hakura shi yasa babban misali a wannan shine misalin Alu Yasir Alu Yasir iyalan gidan Yasir shine Yasir da Sumayya da kuma dan su Ammar wanda suna daga cikin masu rauni ma'ana wanda ba su da galihu masu rauni ne ba su da ƙarfi aka fara azabtar da wanda suka musulunta suka ba da gaskiya da annabin Allah su ne farko wanda aka fara azabtarwa lokacin da aka zo ana azabtar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya hadawa ba domin ba shi da wannan karfin lokacin da aka in ya zo wucewa kullun yaga ana azabtar da su sai ya ce musu isbiru ala yasir fa inna maw'idakumul janna cewa ya ko iyalan yasir ku yi hakuri alƙawarinmu da ku aljanna ne kaga kenan su yarda ma'ana Allah ya yarda da su domin su kafiran suna so ne su saba ma Allah da su su yarda da su su daina azabtar da su to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa su cewa su yi hakuri da wannan wahalhalun da za su sha da azabar da za a musu alƙawarinsu shi ne aljanna kuma Allah ya cika musu wannan abin ya zama su ne farkon wanda suka yi shahada in ana maganar shahidai masu shahada to wanda suka zama farko su ne Ammar Yasir da kuma wato Sumayya iyayen Ammar ita ce a cikin mata ta fara shahada don an kashe ta a kan addininta haka nan shi Yasir mahaifin Ammar an kashe shi a kan addininsa ɗan ne dai yawa hala ya azabtu kuma daga baya Allah ya kubutar da shi to kenan duk wahalar da jikinka za ta yi kayi kokari ka gani cewa ka jura wannan wahalar in dai cikin neman yardar Allah ne an gane ko shi yasa nan da watanni uku da Allah zai kawo mana azumi za ka yi kwana 30 ko 29 ka bar wasu abubuwa na jin daɗinka to ka jure kar ka ɓata ka sami yardar Allah ya kuma an gane ko ka nisanci duk abin da Allah ya haramta ala na farko fifita yardar Allah akan yardar wani yace huwa an yurida wa yaf'ala ma fihi mardati shine mutun yayi nufi da aikata duk abin da yake na yardar Allah ne walau aghdaba al-khalqa ko da mutane za su yi fushi da kai dan mutun za ku je ku haɗu da shi a gaban Allah ba zai iya azurta ka ba ba zai iya talauta ka ba ba zai iya ɗaukaka ka ba zai iya ƙasƙantar da kai ba illa dai in Allah maɗaukakin sarki ya rubuta cewa rayuwarka sanadiyar wannan mutumin ne za ka bar duniya ƙila yi sanadi amma ba shi ya kai shekara to haka ya ce ko da mutane za su yi fushi da kai ka nemi yarda Allah kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama jagora a kai kenan ai duk mutanen maka suna fushi da shi ko saboda me saboda ya zo ya ce a bauta ma Allah ɗaya ko kaga yarda wa yake nema duk ɗan uwansa da danginsa wanda suka yi fushi da shi bai damu da su ba saboda ya san abin da yake nema shine yarda Allah haka nan sahabban nan da ɗan uwansu da danginsu suka ƙi su suka kyamace su akan menene suka kyamace su akan su suna neman yarda Allah shine ka aikata duk abin da zai zama Allah ya yarda da kai ko da duk duniya za ta yi fushi da kai an gane ko yace wahiya darajatul anbiya wannan matsayin annabawa ne domin dukkanin annabawa sai ka samu Allah ya jarabe su da wani ko annabi Nuhu ƴaƴan shi wani daga cikin ɗansa da matarsa suka yi fushi da shi amma shi ne na yarda Allah yake shi yasa bai damu da fushinsu ba haka nan annabi Ibrahim ya saba da mahaifinsa akan menene akan yana neman yarda Allah uban kuma yana so ya saba ma Allah to haka wannan hali ne na annabawa haka annabawa in dai akan yarda Allah ne to in duniya za ta taru akan su ba za su janye ba suna nan akan wannan abin na neman yarda Allah yace wa a'laha kuma kololuwan darajan ga manzanni ne kuma akwai annabawa akwai manzanni manzanni wanda tsira Allah da amincin Allah ya tabbata a gare su yace wa a'laha wanda suke sama akan gaba har ila yau sune ulul azm sune annabawa ma'abota ɗaukaka da himma mai girma da Allah ya ambace su sune wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wannan annabawan guda biyar sune kololuwan daraja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi nuhu alaihi wassalatu wassalam da yace to wanda yake kan gaba ɗaya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk ya fi su ya tsara darajar su gaba ɗaya a cikin wannan ko tunda duk maka ta ce ba ta yarda da abin da ya zo da shi ba sai kaɗan daga cikin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade lokacin da ya fara kira zuwa ga addini wanda sai addini ba su wuce mutum uku ba ko hudu daga wani daga cikin bayi sai wani saurayi sai wata mace sai shi ma'ana daga shi sai Khadija sai Aliyu sai Zaid ibn Haritha ku ne farko-farkon zuwa masallata sai aka samu su Abubakar radiyallahu anhu da sauran wanda suka shiga musulunci kuma farko-farko yace domin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan matsayi ne fa innahu qawama al'alama kullahu wa tajarrada lid'awati ila Allah domin ya fuskanci ya kalubalanci duniya gaba dayanta kuma ya tsarkake kira zuwa ga Allah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya aika ma duk wani shugaba a wannan lokacin yace yana kiran shi zuwa ga Allah bai duba cewa wai dan shugaba bane yana da wani mulki yana da karfin soja a'a ya aika ma Hirak al-Azim Rum ya aika ma Kisra ya ka aika ma Muqawqas ya aika ma Najashi duk abin da yake aika musu cewa inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne zuwa gare ku duk duniya idan ya aika ko da za su yi fushi akwai wanda suka yi fushi yayi akwai wanda da aka kai mishi wasiƙar yayyaga sai keta ta amma wannan bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar kira zuwa ga Allah saboda haka koda mutane za su yi fushi in dai abin da kake cikin yardar Allah ne to wannan kariya da dai ka yace wa tamala adawatan ba'idi wal qaribi billahi ta'ala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya jure ma kiyayya ta kusa da na nesa na kusa da na nesa duk suna mishi kiyayya amma haka ya jure bai daina kira zuwa ga Allah ba wa athara ridallahi ala ridal khalqi min kulli wajhi ta kowace fuska ya fifita yardar Allah akan yardar mutane ولم يأخذوا في إيثاره رضاه لومة لاهي في فتير دا الله معنى دا يي زرجم لي زرجي بي هنا شبا بي توتر دا شبا بل كان همه همة وعزمه دا كيكا وزا وسعيه كله مكسورا على إيثار مرضات الله دكا دنيا صغير دا الله يفي فتير دا الله كان يندمتا وتبليغ رسالته كما يئتد ساقوان الله wa ilahi kalimati kuma ya daukaka kalmar Allah wa jihadi a'da'ihi kuma ya yaki makiya Allah kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma zuwa ga Allah abin da ya tsaya akai kenan shi yasa sun yi tagaya masa cewa ya zo ya raba zumunci ya raba dangantaka ya yi kaza wannan duk bai hana shi da'awa ba in gane ko haka dan zaka yi kira zuwa ga Allah zuwa ce ai ka zo da kaza ka raba dangantaka ka kawo kaza wannan duk kai dame ka saboda me kana neman yarda Allah duk abin da za a faɗa ka bar mai faɗa ya faɗa nan ba zai cutar da kai ba inda zai cutar da ya cutar da annabawa saboda haka wannan ba yayin tabo a cikin su hatta zahara dinul lahi ala kullihi kai ya ci gaba da wannan kira har sai da addinin Allah ya daukaka akan duk wani addini wa kamat hujjatuhu ala al'alamina kuma ya zama hujjarsa ta tsaya akan duk duniya gaba daya yasa yanzu duk wani abu da za ka faɗa akan musulunci wai dan ka je ƙasar Turai kakka rikide ka ce wai kai barka sani da su ko ka zama ka bi irin ɗabi'unsu saboda kar a ce ma musulmi an kai haka kayi aikin banza aiki ko yanda ka je a musulmin ka shiga a musulminka ka je da siffarka ta musulmanka kana da izza kana jin izza kana jin cewa kai musulmi ne kuma addininka yana sama da kowane addini kuma annabinka yana sama da kowa to ka shiga a haka in ka je a haka to sai ka samu yarda a wajen Allah ko da za su yi bishi ka je da shigarka ta musulmi ma'ana kar ka je da yawa wasu za ka ga suna zuwa sai a jarabi ina imaninsu ya aishi ya je ga rayuwar Turai ba ina rayuwar musulunci ba na me a cikin rayuwar su babu wani abu a ciki yayi wani abin sha'awa duk wani abin da ya zama ba a samo shi a cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda za a same shi a waje ya zama yayi kyau kuma duk wani abun koyi ka ce wai wani kake sha'awar rayuwar sa a bayan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take domin shine mafi cikan halitta tunda duk duniya ba wanda Allah ya rantsuwa akan cikan dabi'unsa sai shi wa innaka la ala khuluqin azim Allah ya rantsuwa akan cikan dabi'unsa to waye kuma za a yi koyi da shi wanda ya wuce shi babu saboda haka ka tafi kasar waje kana musulmanka kana sallolinka guda biyar duk abin da za a faɗa a faɗa a ce ma ɗan tawaye ɗan ta'adda duk a yi ta faɗa amma dai kana musulunci ka domin me kaje nema kai ka san abin da kake nema shine me shine yarda Allah ba abin da ba a yaba ma musulmi yanzu ai ko da inda musulmi ya shiga ko ka shiga ma'aikata idan mutum ya saba zuwa da dogayen kayan sa da ya shiga ma'aikata sai ya dinga ganin kamar ya zama bako a cikin su shi ma bari ya taje da su ko da aka yaje da dan gemun sa sai ce to bari ya fara askewa kar ya zama mai tsantsauran ra'ayi haka ne ai ka gan shi dalibi ne yana halantar wajajen ilimi yana dan wahala da yana yawan azumi da zaman da karatun alqur'ani da an dan tsame shi ya dan samu kansa sai kaga kuma ya koma yana ganin cewa kudin nan dama kuma wahala ce ta saku wannan ana samu da yawa wallahi wanda suke rikita dai su je wasu kasashe duk su wasu sai ga duk sun zama wasu iri daban wai duk gudun wai kan mutane su zange su sai ka fifita yarda Allah kan zargi ina ruwanka da mutane ba mutane kake bauta ma ba Allah kake bauta ma kuma idan aiki ka je ba mutane suka dauke ka ba Allah ne ya kai ka wajen to haka yana da kyau al'umma su san wannan yace haske da hujjar Allah ta tsaya akan bayinsa wa tamman ni'matuhu 'alal mu'minina kuma Allah ya cika ni'imarsa akan mu'minai fa ballaga risala ya isar da sakonsa wa adda al'amana ya isauke amanar da Allah ya daura masa wa nasaha al'umma kuma yama al'umma nasiha haqiqanin nasiha wa jahada billahi haqqa jihadihi kuma duk jihadi da ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya cika matakansa wa abada Allah kuma ya tsaya da bautar Allah hatta atahu al-yaqina min rabbihi har sai da mutuwa ta zo masa falam yanal ahad min darajati hadha al-ithani ma nara abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a cikin yarda Allah ba wanda ya samu shi shi yasa yake da maqamul mahmud kuma mu madiyansa ne al'ummar sa ne to ta ya za a yi ba za mu ba abin da ya zo da shi ba ta ya za a yi ba za mu nemi yarda Allah da shi yarda da shi ba sai salawatullahi wa salamuhu alayhi to wannan shine mataki na farko mutum ya fifita yarda Allah akan yarda kowa ko ni kuzancin ka da shi yasa Abu Talib ba yanda bai yi da shi ba kuma Abu Talib yana kuzanci da shi wan mahaifinsa ne ba yanda bai yi da shi ba ya bar wannan abin ya ce wallahi ba zan bar shi tunda ni na san annabin Allah a uba yake a wajensa da aka zo ya ce ma wannan gemun lalle ka aske shi a ya kuji ko cikin nasiha da lumana da abin nan ba zagi ba fada kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zage shi ba bai fada da shi ba amma duk abin da yake so ya bari na isar da sabon Allah yake ba zai bari shi ma da kanshi yace tunda daga Muhammad ya dage akan abin nan ya san shi tun tasowar shi shi ya rene shi yace na san abin da yake tafiya akai gaskiya ne yace tunda naga ya tsaya akai ya ki bari to na san cewa wannan abin gaskiya ne kuma lalle wani al'amari zai zo bayan wannan kaga yanda Allah ce in ka tsaya ka nemi yanda Allah ka rabu da mutane ko mutane dan mutum ba ka iya masa ba yanda za ka yi ka burge dan adam bi yanda kai saboda ko ka burge wani zai ce baka masa ba wani kuma baka masa wani zai ce ka masa shi mutum ba ka taba iya masa komai kyautatawan ka ba za ka taba ma dan adam ba haka gara ka nemi yarda ka a wajen Allah amma dan adam ko ka nemi yarda wani zai ce ai abun ma ba haka bane in dai mutum ne duk yanda ya yabe ka yabe ka wanda rana zai zo ya ce to kai baka kai ba to wannan dabi'a ce ta dan adam da haka wanda yake haka ne dabi'a sa ya za ka nemi yarda sa baka da tabbas akan sa baka da tabbaci akan sa dan haka lalle yana daga cikin fifitawa mutum ya fifita yarda Allah akan komai duk abin da zaka samu ka nemi yarda Allah madaukakin sarki to zai ce kuma azumat fihi almihan wa saqulat fihi almu'an ma'ana komai nauyin fitinar da zaka samu ka hakura in dai neman yarda Allah ne duk nauyin jiki da zaka samu da wahala ka yi hakuri akan haka ne tun daga misalai nan da yawa da suka gabata ko na zaben manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne za a dauko shi mutum biyu suke rike shi a kafada ana jan shi sai an sa shi a kan wunda ba wannan bai hana shi fito masallaci ana ji yace ma wallahi mun race ta hana shi zuwa masallaci yau za a dauko mutum a kafada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi da jikin shi yayi nauyi wallahi mutum biyu suna dauko shi ba iya takawa har wanzu abai sa shi suna ganin kafar shi tana jan kasa ma'ana inda ake jan kafar sa za a zo a tashi a kan to mu ko ne kamata ne zai mu kwanta ne ta bacci saboda ana sanyi ce ai ba ruwan dimi da zai alwala ba mu da wani uzuri Allah ya riga ya mana uzuri inda har Allah madaukakin sarki azurta mu da addinin nan kuma ya sanya mu cikin wannan al'umma kuma sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu hankali ya saukar da littafi wanda shiriyar mu tana cikin sa tsiran mu yana cikin sa to ba mu da kuma wani uzuri sai dai mu koma mu nemi yarda Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci musamman a cikin wannan ƙasa ta da irin waɗannan abubuwa da suke fuskantowa na zaɓuɓɓuka sai mun yawaita addu'a kada mu ɗauka cewa mu ne za mu iya kawo wanda zai kawo mana zai shugabance mu mu mayar cewa Allah ne zai kawo mana domin duk wani zaɓe da za mu yi mu ce ai muna ganin wane-wane ne to mu mayar da shi zuwa ga Allah lallai wannan wani tsani ne na neman a samu shugabanci amma in muka taka tsanin to zai mayar da al'amari zuwa ga Allah to ya Allah ga abin da muka gani ga abin da muka saka ga abin da muka yi niyya mu aikata cikin zabe amma Allah madaukakin sarki ka mana zabe na alkhairi to haka ya kamata mu dinga yi a rage yawan surutai na abin da ya shafi zabubbuka da suke zuwa a rage yawan fadace-fadace da zantuttuka saboda abubuwa da yawa mutane za ka ga sun auka cikin abin da bai dace ba to duk a rage wannan a mayar da al'amari zuwa ga Allah shi Allah da ya halicce mu kuma ya sa mu a cikin wannan yanayi shi ya san abin da muke ci daga mun koma gare shi shine zai na mafita Allah ya ce wa man yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa man yattaqil ja'al lahu min amrihi yusra duk tsananin da muke ci indai mun ji tsoron Allah mu yadda al'amarin mu zuwa Allah to Allah ya kawo mana mafita ya kawo mana sauki dan haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan zabi a zo a yi shi lafiya a ga lafiya Allah ya zaban mana shugaban da zai zama na kwarai ga wannan al'umma ya zama to mai tausayin talakawa mai jin tsoron Allah madaukakin sarki mai tsare haƙoƙin Allah madaukakin sarki akan bayinsa wanda kuma bai samu ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa hakan shine mafi alkhairi a gare mu abin da ya kamata mu dinga yin addu'a ce amma kana zo a yi ta faɗace-faɗace a yi ta surace-surace mutum ya zauna ya ɓata lokacin shi cikin abin da la ya'udu ilayhi bin nam ba zai amfane sa ba wani zai yi awa uku awa hudu yana surutu yana musu akan shugabanci da siyasa da sauransu wanda wannan awa uku da cikin alqur'ani ya je karanta da ya samu daukaka da ya samu wani kusanci ga Allah bai san darajar da Allah zai daukaka masa idan yana cikin wata damuwa ma a cikin nan ne Allah zai yi amma sai mu dinga sakaci da wannan haka mu koma ga Allah madaukakin sarki a duk lokacin da bawa ya koma ga Allah Allah yana yaye masa bukatunsa kuma Allah yana jin kunyar bawan da zai daga hannunsa ya roƙe sa Allah ya mayar masa ba tare da ya afka haka mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a kaman yanda da muka yi addu'a a bayan Allah ya kawo mana mafita to shi Allah madaukakin sarki sai dai in baka roƙe sa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wannan alƙawari ne na Allah duk wanda ya kira ni ina amsa kiran wanda ya kira ni Allah yana amsa roƙon wanda ya roƙe shi matukar ya tsarkake niyyarsa ya kiyaye haƙoƙin Allah madaukakin sarki Allah ba zai tozarta shi ba haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana kyakkyawan mafita Allah ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد